الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba tara ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma tara ga watan hudu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna cikin sura ta 13 a bangaren lissafi suratul Ra'd kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata na'am wajen tafsirin Al-Qur'ani wai kasancewar da ake sa wani ya ja wani ya fassara bangaren tafsiri na Al-Qur'ani shin wai yana da asali kasancewar sanin cewa ga wani tushe akan haka ban san da shi ba amma kasancewar hanya ce wadda take a sauƙaƙe an gane ko shi mai ja daban mai fassarawa daban an gane sannan kuma ba mamaki ya kasance shi wanda ya ja in ya ja shi malamin kafin ya fassara ayoyin ya ƙara maimaitawa ko kuma ya kasance malamin shi kadai zai karanta ayoyin sannan ya fassara wannan duka babu wani matsala a game da haka kwarai duka dai ana neman hanya ce dai wadda take mafi sauki duka ba bambanci ko wajen wa'azi ko wajen wannan kwarai duka babu bambanci duk da cewa ai tun farko lokacin da muka fara mun yi bayanin cewa kamar misali darasi ne na musamman karantarwa ne ba kamar misali da wannan darasi ne na tafsiri haka wanda za a rinka yin shi kai tsaye haka to shi ma duka ba laifi zuwa wani lokaci a iya samu insha Allah a rinka ja ana fassarawa duka ba matsala bane akan haka na'am yake shi
mutum ne ya sallah da isharanta ba da yawa kai sallah
wani misali mutum ya yi sallah da ishara abinda muke so mu sani isharai hannayenta sun sauko sun rihe da matsa kuma sannan kasancewar nan kinta ya yi sama ya rihe haƙarƙarinsa to duk wanda zai yi sallah haƙarƙarinsa a waje ko nan da matsan shi a waje wannan ya aikata makruhi amma sallah ta inganta dan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin mutun yayi sallah akan kafadar shi babu wani abu wanda yake na tufafi matukar yana da halin wato rufe kafadinsa dan haka idan ka rufe kafada ko in aka ce kafada shine nan duk abin da zaka rufe nan kenan da matsanka dole za su wannan sannan shi hakar gari wannan dole ne mutun ya rufe kwarai an gane ko kenan kasancewar yin sallah da ishara wannan bai dacewa saboda hakan kari a waje yake sannan kuma da matsa a waje suke shi kuma abinda ake bukata ga duk mutumin da zai yi sallah to ya kasance a cikin ado ado wanda yake cikakke me ake nihi da ado shine suturci al-aura walillahi al-masalul a'la yanzu a takaice a cikin mu anan yau wane ne wanda za a ce gwamnatin jiha yana gayyatar shi ka sa ishara ka je wajen shi, ko kuma a ce sirkin ka ne ma yake son ya gana da kai ka sa ishara ka je wajen shi. Dole sai ka nemi riga wadda take mai kyau wadda za ta rufe dukkan wani bangare wanda yake na jikinka. To kuma gaban mahalicin kowa da komai za ka tsaya da ishara? Na'am.
Misali kamar mutum yana da moto ko mota shi tun da kuskure lokacin da ya ture shi kinshi ya rasu ya yi zai ya aka jirgin su aka yi shara don kowane su ka ce sun yake to bayan ya tsaya kai kamar kwana biyu haka shi mutumin da ya yi wanda ya ture wanda ɗin ya mutu shi shi ma rasu kuma ita kawai azumi na wata biyu da a iya rama mishi ko kuwa yayin shi.
Wai kasancewar mutum ne ya yi kisa na kuskure tare da cewa mun san duk wanda ya yi kisa na kuskure iya abinda Allah ya dora masa a farko ita ce diya, sai dai idan an yafe masa. Bayan biyan diya akwai yin azumin wata biyu a jere, wannan kuma haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ke kan bawa wanda ya yi kisa na kuskure. To wanda ya yi wannan kisa na kuskure kafin ya rama wannan azumi sai Allah ya masa rasuwa, wai an rama masa wannan azumi? A magana wadda take mafi rinjaye mafi inganci ba za a rama masa ba, iya abinda za a yi sai dai a ciyar. An gane ko? Azumi wanda yake na addawal shine ake rama ma mutumin da Allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya ba, kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda da ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu, kuma kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba ɗayan su abinda suka fahimta azumi wanda yake na addawal. Don haka ka'ida ku ta malaman hadisi suka ce rawil hadisi adra bi ma'ana marwiyi, rawil hadisi adra bi ma'ana marwiyi, wato marwaicin hadisi shi yafi kowa sanin ma'anar abin da ya rawaito. An gane ku? Don haka da azumi wanda yake na Ramadan, da azumi wanda yake na kafara, in mutum Allah ya masa rasuwa ba tare da yayi ba, wannan sai dai a ciyar a madadinsa, kamar yadda kuma haka Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda shi ma haka ya bada fatawa, haka kuma Abdullahi dan Umar, haka ita ma Aisha ta ce ma Amra da ta ce mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa akwai azumi na Ramadan a kanta, Aisha ta ce mata je ki a madadin kowane yini ki ciyar da miskini rabin sa'i. An gane ku? Kenan don haka azumin da yake kan shi ba tare da yayi ba iya abin da yake kenan ciyarwa za a yi, duk da cewa a nan bai kai lokacin da zai iya yin wannan azumi, amma tare da cewa azumin ya riga ya hau kan shi, tunda da zaran mutum ya yi kisa to wannan azumi ya riga ya hau kansa, iya abin da yake sai ya yi ƙoƙari ya sauke wannan nauyi wanda Allah ya dora masa. In yayi latti game da ramawa kenan shine in Allah ya masa rasuwa kenan dole anan ciyarwa za a yi, kamar yadda azumi na Ramadan ciyarwa ake a madadinsa, amma azumi na addawal shi kadai ne ake ramawa. Shi a azumi wanda yake na shi na wannan na kisa na kuskure Ubangiji ta'ala abu biyu ya zana, imma ɗan tabawa ko kuma azumin wata biyu a jere, amma ba maganar ciyarwa. Amma wasu malamai suka ce wanda ba zai iya yin azumin wata biyu a jere wato sai ya ciyar, menene dalilin su? Anan suka ce kafara ta zihari da Ubangiji ta'ala a farko ya ce ɗan tabawa, idan mutum ba zai iya ba yayi azumin wata biyu a jere, idan ba zai yi azumin wata biyu a jere idan ba zai iya ba sai ya ciyar da wato miskini wanda yake 60. Haka kuma idan ka dawo kafara wadda take tarantsuwa ita ma in ma ɗan tabawa ko kuma yin azumi uku ko kuma ciyarwa, haka idan ka zo kenan akan kafara wadda take ta kashe farauta ga wanda yake dauke da harami haji ko umra, to dan haka suka ce shi ma wannan kenan babu abin da za a yi sai dai mutum ya ciyar. To duk da cewa wasu malamai sun takaita ayar kamar yadda Allah ya takaita akan abubuwa biyu, suka ce idan ba za ka iya yin azumin wata biyu a jere to ba komai akan ka, komai ya sauka akan ka. Kenan in mun kalli bangaren shi ramuwar azumi kamar yadda waɗancan sahabbai suka tafi cewa suka yi kawai azumi na addawal shi kadai ne ake iya rama ma mutum, don haka sai suka ce duk wani azumi wanda yake koma bayan na addawal idan ana bin bawa bashinsa kenan anan sai dai a ciyar a madadinsa. Ore in kenan ka dauki waccan fatawa kenan shi ma anan ciyarwa za a yi a madadinsa. In kuma mun dauki kamar yanda malamai suka tagaita akan waɗannan abubuwa, to kamar mutum yana raye ne idan ba zai iya azumi wata biyu a jere a sanadiyar kisa na kuskure to ba komai akan shi ya sauka. Na'am. Wai mutumin da ya samu sallah cikakka da wanda kuma wani abu ya kurce masa, akwai bambanci na lada kwarai, akwai bambanci. Bambanci ba ma na wasa ba. Saboda kasancewar me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa khairu sukukir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha. Fiyayyen wato sahun mazaje yake sahu wanda yake na farko. Mafi komawar baya na sahun mazaje shine sahu wanda yake na karshe, shine mafi sharrus. Abinda ake nihi da sharri anan komawa baya. Saboda shi duk wanda zaka same shi a sahu na farko to ya zo masallaci akan lokaci. Kuma akwai alamar da take nuna cewa mutum ne wanda yake da gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Sannan abu na biyu, wanda yake kusa da liman zai fi rabauta dangane da sauraron abinda limami yake karantawa na ayoyin Qur'ani. To wanda ku raka'a biyu suka kuce masa, ku raka'a ɗaya ko biyu ko wannan, akalla ka same shi a sahu na biyu ko a sahu na uku. Shi kuma tare da cewa sahu wanda yake na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna fifiko a kansa. Yake cewa da a ce jama'a sun san abinda ake samu a wajen sahu na farko, a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a tsakaninsu, manzon Allah ya ce da sun yi ƙuri'a. A ce mun zo gaba ɗaya kamar mutum goma mun shigo masallaci a lokaci guda, duka sahu na farko ko bai wuce ba ya ɗau mutum biyar ko mutum bakwai. Kaga anan ba tunkuɗar juna ba za mu yi mu ringa kokori sai mu zo a yi ƙuri'a, kowa a rubuta sunan shi, wanda aka ɗauko sunan shi shi zai tsaya a sahun farko. Sannan kuma akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal aw kama qala, Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sahu na farko. To dan haka duk mutumin da raka'a za ta kurce masa ɗaya ko raka'a biyu ba daidai ba yake da wanda ya samu raka'o'i cikakku gaba ɗaya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 18 a cikin wannan sura ta 13 suratul Ra'ad, wanda kafin ita aya ta 17 kamar yadda bayani ya gabata, misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake buga mana dangane da wato zukatan bayinsa, an gane ku, wanda kuma ta wannan misali duk mai hankali zai bambanta wato tsakankanin gaskiya da ƙarya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala saynu zabadar rabiya وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. وَبَنِجِي تَعَالَى كِفَدَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. وَبَنِجِي تَعَالَى شِينِ يَسَوْكَدَا wato ruwa na musamman daga cikin gizagizai. Lafazin as-sama kamar yadda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba, duk abin da ya kiri ka ya maka runhwa sunan shi as-sama. Don haka anan in ma ka ce Allah shi ya saukar da ruwa daga sama, ko kuma daga cikin gizagizai, wannan duk ɗaya ne, babu bambanci, domin shi kanshi gilgije ya cancanci ya karba sunan as-sama, kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagaye a cikin kasuwa, manzon Allah sai ya ga tuliya ta abinci, tarin abinci, sai manzon Allah ya nutsa hannunsa sai ya ji lema, sai yake tambayar dan kasuwar, yake cewa menene ku haka, sai yace aswabat husama ya rasulullah, ai ruwan sama ne ya taba shi. Manzon Allah yace to idan ruwan sama ya taba shi, me ya hana ka turo jikekken a sama, domin me saya in ya zo saya ya ga cewa abin yana da illa, in yana bukatar saya ya saya. Kaga anan ruwan sama ne ake kira shi da sunan as-sama, haka can Ubangiji ta'ala ya ambaci ruhin daki da sunan as-sama, man kana yadhunnu allan yansurahullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqwa falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yajir. To dan haka anan shine yace anzala minas sama'i ma'an, Ubangiji ta'ala shine ya saukar da wato ruwa daga cikin gizagizai. Fasalat audiyatun, wato kwaruruwa sai suka cika, lafazin audiya jam'i ne na wadi, an gane ku, ku zazzabe inda ruwa yake zawa ya taru, shine yace fasalat audiyatun bi kadariha, wato kwaruruwa suka cika suka gudana bi kadariha da gwalgwadon cikarsa, domin akwai babban kwari akwai kuma wanda yake karami. Fahatama lasailu zabadar rabiya, shine sai yace asailu, wato shine zarmu, sai ya dau zabadan kunha rabiya wanda take mai hayowa sama. Shine anan malamai suka ce abinda ake nihi da ruwa anan wanda Allah ya saukar, wato shine wahayi, alqur'ani da sunna, domin alqur'ani da sunna wahayi ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da shi daga sama zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Me ake nihi da audiya anan? Suka ce zukatan bayi, an gane ko, domin akwai zuciyar da za ta karbi ilimi wanda yake mai yawa, akwai zuciya kuma wanda za ta karbi ilimi wanda yake kadan, zukatan bayi suna da bambanci, don haka kenan shine yace fasalata audiyatun bi kadariha, wato waɗannan kwaruruwa sai suka ringa farara bi kadariha da gulgulun cikarsu. Babban kwari dole zai gudana, wato gudana wanda take mai yawa, karamin kwari shi ma zai gudana, wato gulgulun kenan cikarsa. Kenan anan lokacin da wahayi na alqur'ani da sunna, waɗannan ilimi suka fararo a cikin zukatan bayi, kenan duk lokacin da ilimi ya samu zama a cikin zuciya, to zai ringa bubbuga, zai ringa bubbuga, alamominsa kenan suna fitowa a jikin dan adam. Shine sai yace fahatama lasailu, wato waɗannan kwarara ta ruwa kenan, abinda ake nihi da asailu shine zarmu, ko kuma kace kurama. Fahatama la, wato sai ya dau zabadan, wato kunfa rabiya wadda take mai hayowa sama. Me ake nihi da kunfa anan? Abinda ke cikin zukatan bayi na cutar shahawa da cuta wadda take ta shubuha. Idan wahayi na alqur'ani da sunna suka samu zama a cikin zuciyar bawa, to za su ringa kokowa duk wani datti kwama suke su turo shi su watsar da shi, kamar yanda in kurama ta ruwa ta zo, to da kunha da duk wani tattaka, kankara kan wata ciyawa kan leda gaba ɗaya zai ringa tafiya a sama zuwa. Shine yake cewa sai ce wannan kenan misali na farko, sai ce wa mimma yuqiduna alaihi finnari bitiga ahiliya, yace haka nan daga cikin abinda wato jama'a suke yin kestu a kansa, domin wato neman kayan kawa, domin idan ana bukatar a kera sarka da dan kunna da warware da sauransu, makeri idan ya hura wuta to zai kawo zinare sai ya dora a saman wutar, an gane wutar ita za ta zamanto a kasa, kenan abinda ake bukatar a narkar da shi zai zamanto a sama, zinare ko azurfa. Shine yace wa mimma yuqiduna alaihi, daga cikin abinda wato jama'a suke yin kestu a kansa, finnari tiga ahiliyati, wato a cikin wuta dan neman wato shine kayan ado, sai ce au mata'in ko kuma domin neman kera wasu kayan amfani kenan, kaman bakin karfe ko karfe wanda yake ja ko karfen tagulla, shi ma idan za a narkar da shi za a sanya wuta a ƙasa sannan sai a dora karfen a sama sannan a yi ta zuga. Ubangiji ta'ala yake cewa au mata'in, sai yace zabadu mislu, shi ma yana da kumfa wanda yake kwatancin kumfa wanda yake na ruwa, domin karfe idan aka sanya shi cikin wuta aka zuga aka zuga, zaka ga duk wata kumfa tana tashi wanda yake dattin shi yana komawa gefe yana watsewa, kamar yanda ruwa idan ƙurama ta zo zaka ga kumfa ta yayo sama da duk wata tattaka ta yayo sama. To shine sai yake cewa kadhalika yadribullahu al-haqqa wal-batil, kamar yanda Allah ya buga muku wannan misali haka Allah yake buga misalin wato gaskiya da ƙarya domin a bambanta su. Sai yace fa amma zabadu, yace sanidai ita kumfa, fa yadhhabu jufa'a, ubangiji ta'ala yace tana gushewa tana tafiya, jufa'an awuhi, ba tare da an amfana da komai daga cikin ta. An gane ku? Don haka kenan ita ƙorama idan ta dauko ruwa daga cikin kwari, kenan ƙorama ta keto, zaka ga kumfa ta hayo sama sannan da duk wata tattaka, wannan ruwa yana tafiya zaka ga duka ya kade wannan kumfa ta koma gefe, da duk wata tattaka ta koma gefe, babu abin da yake ƙasa illa ruwa wanda yake tacece, amma duk wani abu wanda yake mara amfani zai hayo sama. Ka taba ganin leda ta je ƙasa ruwa ta kwanta, ko duk wasu tattaka sun koma ƙasa ruwa sun kwanta, sai dai su yo sama ruwa ya maida su gefe. Shine anan sai yace fa amma zabadu, yace sanidin ita kumfa, fa yadhhabu jufa'a, ubangiji ta'ala yace tana tafiya a wuhi ba tare da an amfana da komai a cikin ta. To dan haka kasancewar abin da yake samun zukatan bayi na cutar shubha da cutar shahawa, in ilimi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu gunzama a cikin zuciyar bawa, to gaba daya wannan cuta ta shubha da cuta wadda take ta shahawa za su kakkabe ta su maida ta gefe a watsar da ita. Sai yace wa amma ma yanfa'un nasa, yace sani dai abinda ke amfanar jama'a, fayan ku fil ard, wato shine yake zama a karkashin ƙasa, ruwan da jama'a za su yi amfani da shi shine yake zama a ƙasa, amma duk wata kumfa da wata tattaka sama za ta hayo ta yi gefe ta koma can a ban za ta tafi ba tare da an amfana da ita ba. Haka ita ma shubha da shahawa dama abubuwa ne waɗanda suke marasa amfani, idan alqur'ani da sunna suka samu zama a cikin zuciyar bawa gaba ɗaya za su gushe, dama ba kayan amfani bane. Haka kenan karfen da aka sanya cikin wuta aka narka shi, wannan kumfa ita ce za ta koma gefe, wanda makiri yake kiranta kashin makira, ba amfani da shi sai dai a tattara a cikin shara. Wannan karfi wanda yake tacicci wanda yake koma ƙasa, wannan da shine ake amfani, wanda misali mai sauki anan inda zaka iya ganewa, ka dau dalma ko kuma mu ce aluminium ka narka a cikin wannan, kamar misali ta inda zaka iya ganewa ka dau dalma ta batir, batir irin na mota, in an fasa ai akwai dalma da ake huddowa, ka zo ka narka ta, idan ka narka zaka ga duk wannan tattaka ta yi sama, sai in ka yade ta sannan zaka ga ruwan dalma a can ƙasa a tace, waɗannan abin da ya hayo sama gaba ɗaya za ka zubar da shi, wannan na ƙasa shi ne za ka yi amfani da shi. To shi ne Ubangiji ta'ala sai yake cewa wa amma ma yanfa'un nasa, sani dai abin da ke amfanar jama'a, fayan kusu fil ard, wato shi ne yake zama a ƙarƙashin ƙasa. Kenan a nan abin da za mu gane ita ƙarya wato kumfar banza ce, ko da ta hayo sama samata lokaci, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul waylu mimma tasifun, da kuma qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da ya ci Makka da yaki, manzon Allah ya shiga masallacin Ka'aba, masallacin harami, duk wasu gumaka manzon Allah ya ringa zunguran su da sandar da take hannunsa suna faduwa suna rogajewa, yana cewa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. To dan haka kasancewar shine anan Ubangiji ta'ala yace fa amma zabadu, sanidi ita kumfa kenan ƙarya, fa yadhhabu jufa'a, haka take tahiya a wuhi, shi kanshi magaryaci yayi kadan ya amfana da abin da yake na kariya dan lokaci kadan ne za ta gushe. Sai ce amma wa amma ma yanfa'un nasa, sani dai abin da ke amfanar jama'a ita ce gaskiya. Fa yankusu fil ard, ita ke tabbata a karkashin kasa, dan haka ita gaskiya ita take samun gunzama. Duk inda ƙarya take to ce mata gusassa kenan, ko da ta samu gun zama to sa mata lokaci. Shi ne sai ya ce kazalika yadribullahu al-amsal, kamar yanda Allah ya sanya mana wannan misali haka yake sanya misalai, amma ba kowa yake fahimtar waɗannan misali sai waɗanda suke masana. Kamar yanda ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun, ba wanda ke fahimtar irin waɗannan misalai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato face waɗanda suke masana. Shi ne sai Allah ya ce lillazina tajabu li rabbihim al-husna, na ga waɗanda suka karɓa ma Ubangijinsu. An gane ku sakon da ya turo manzanninsa da shi suka karɓa, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su al-husna ita ce aljanna. Wallazina lam yastajibu lahu, waɗanda ku ba su amsa ma Ubangijinsu, suka watsar da kiran da manzannin Allah suka musu. Law anna lahum ma fil ardi jami'an, Ubangiji ta'ala ya ce da a ce duk abin da ke duran ƙasa na arziki gaba ɗaya nasu ne. Wa mithluhu ma'ahu, da kwatankwacinsa tare da shi, a ce abin da ke duran ƙasa na arziki gaba ɗaya linki biyu a ce nasu ne. Laftadaw bihi, Ubangiji ta'ala ya ce da za su iya badawa su kwanci kawunansu game da azabar Allah a gobe kiyama. An gane ku? Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin. Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu suka mutu halin suna kafirai, da a ce suna da cikin ƙasa ga zinare, da kwatankwacin haka Ubangiji ta'ala ya ce da sun bada domin su kwanci kawunansu, ko da sun bada Ubangiji ta'ala ya ce ba za a amsa ba. To shi ne sai ya ce wa ma'awahum jahannam, makomarsu dai a ƙarshe wato ita ce wutar jahannama. Wa bi'sal mihad, Ubangiji ta'ala ya ce tur da mashimfuda, a ce jahannama ita ce mashimfudar mutum. Al mihad kenan shi ne wurin shimfuda. Ya munana kenan a ce jahannama wal iyazu billahi ita ce mashimfuda ta mutum. Yau za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Wato Ubangiji ta'ala ke faɗa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu. Afa man ya'lamu, Ubangiji ta'ala ya ce shin yanzu wanda ke da sanin anna ma unzila ilayka min rabbika, cewa abinda aka saukar maka daga wajen Ubangijinka na Al-Qur'ani al-haqqu gaskiya ce kasantacciya daga wajensa, ya san da cewa Al-Qur'ani sako ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Ya karbi wannan Al-Qur'ani kuma ya yi aiki da abin da yake cikin sa. Shin ya yi daidai kaman huwa a'ama da wanda shi makahu ne, wanda bai san da cewa Al-Qur'ani sako ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zuwa ga manzansa, ko kuma ya san da haka bai yarda ba kuma bai yi aiki da abin da yake cikin sa, ya zama daidai da wanda ya fahimci Al-Qur'ani ya yi aiki da shi? Sai ya ce innama yatazakkaru ulul albab, ku san da cewa kadai waɗanda suke galgaduwa su karbi sakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala su yi aiki da shi, wato waɗanda suke da hankula su ne suke haka. Nan misali ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake sa mana tsakanin mumini da kafiri, cewa ba yanda za a yi mumini da kafiri su daidaita. Domin shi mumini ya tabbatar da gaskiyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Al-Qur'ani, kuma ya dukufa ba dare ba rana game da yin aiki da Al-Qur'ani. Yaya za a ce ya yi daidai da wanda bai yarda da wannan Al-Qur'ani ba, balantana kuma yin aiki da abin da yake cikinsa, ba yanda za a yi su daidaita? Wanda irin waɗannan misalai sun yawaita a cikin Al-Qur'ani, wanda wasu sun gabata wasu kuma za su zo nan gaba, wanda bambanci ne, misali ne Allah yake sanya mana domin mu bambanta tsakankanin mumini da kafiri, cewa ba ɗaya ba suke. An gane ko? Ba ɗaya ba suke. Wanda kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratul An'am, a cikin suratul An'am ya gabata, Ubangiji Ta'ala yake cewa awa man kana mayitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Yace yanzu da wanda yake matacce ne bai san shari'a ba, fa ahyaynahu muka rayar da shi dangane da sanin Al-Qur'ani da Sunna, yamshi, an gane ko, muka sanya masa haske na musamman, wanda wannan haske yana haska masa gabansa, yana tafiya a cikin mutane ba tare da ya taka kowa balantana ya zubda ma wani, duk wani mai haƙƙi yana bashi haƙƙinsa. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha, yanzu ya zamanto daidai da wanda yake cikin duhu, wanda bai san shari'a ba, wanda tafiya yake a cikin duhu yana fagamniya, wanda kuma ba mai fita bane daga cikin duhun in ba da dace na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kaga anan mumini shine Allah yake sanya misalin, da dai matacce ne bai san shari'a ba, Ubangiji Ta'ala ya masa dace ya sanar da shi shari'a Al-Qur'ani da Sunna, wanda wannan Al-Qur'ani da Sunna suke haskaka masa gabansa, yana tafiya a cikin mutane. An gane ku? Duk inda zai dora kafarsa to ya san ina ne ya dace ya dora, zai zamanto daidai da wanda yake tafiya a cikin duhu, ba daidai suke ba. To haka kuma aya ta gabata a nan tun a cikin suratu Hud, Ubangiji Ta'ala yake cewa mathalul fariqain kal a'ama wal asmi wal basir was sami, misalin wato jama'un nan guda biyu kenan, mu'mine da kafirai, ko kuma misalin mutanen nan guda biyu, mu'mini da kafiri. Ubangiji Ta'ala yace kal a'ama wal asmi, kamar wanda shi makahu ne kuma kurma ne, was-sami'i wal basir, kuma da misalin wanda shi mai ji ne mai gani. Kaga idan ka dau kafiri shi makahu ne, hanya ta shari'a baya gani, kuma kurma ne, ka shekara kana faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba, balantana ya karba. Amma shi mumini as-sami'i ne, mai sauraro ne, sauraro wanda yake na karba dangane da duk abin da ake faɗa masa na gaskiya. Sannan kuma al-basir ne, mai ganin gabansa ne. Duk inda zaka ga ya dora kafa to sai inda shari'a ta ce masa ya dora, duk inda shari'a ta ce masa kar ya je to ba zai je ba. To haka tun a cikin wannan sura Ubangiji Ta'ala yake cewa kul hal yastawi al-a'ma wal basir ama hal tastawi adh-dhulumatu wan nur, ce da su wai yanzu makahu da mai gani za su yi daidai, ko kuma duhu da haske za su daidaita? Ba yanda za a yi makahu da mai gani su zamantu daya, mai gani shike sama da makahu, ba yanda za a yi duhu da haske su yi daidai kamar yanda haske shike saman duhu. kamar yanda yace wa ma yastawi al'ama wal basiru wala al-zulumat wala an-nur wala al-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya wala al-amwat. Ubangiji ta'ala yace mai gani da makahu ba za su yi daidai ba, duhu da haske ba za su daidaita ba, wato inuwa da zafin rana ba za su daidaita ba, haka nan rayayyu da matattu ba yanda za a yi su daidai. To dan haka shine anan Allah yace afaman ya alamu, shin yanzu mutumin da ke da sanin annama unzila ilayka min rabbika, cewa abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka na alqur'ani alhaqu, gaskiya ce wadda take kasantacciya. Ubangiji ta'ala ya ce kamar huwa a'ama, ya zamantu kamar wanda shi makahu ne bai san da haka balantana ya yi aiki da abin da yake cikinsa. Sai ya ce innama ya tazakkaru ulul albab, ku san da cewa kadai waɗanda suke galgaduwa su ne masu hankali, su ne suka san inda aka sa gaba. Suwa ne ne? Sai Allah ya ce allazina yufuna bi ahdillahi, masu hankali su ne waɗanda suke cikawa da alkawalin Allah. Alkawalin Allah a nan wasu malamai suka ce alkawali na farko wanda bayi suka ɗauko tun suna tsatsan mahaifinsu na farko annabi Adam. Alkawali muka ɗauko cewa za mu kadaita Ubangijinmu a cikin ibada, ba za mu sanya masa abokin tarayya, mu ɗau wani abu mai sunan ibada mu sarrafa ga waninsa. Shi ne ya ce wa iza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. To wannan alkawari da muka dauko na tauhidi shine kadaita Allah a cikin ibada, shine ake nihi anan, kamar yadda wasu malamai suka dare. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da alkawarin Allah anan shine umarni da hani. To in ka ce umarni da hani, shi ma dai tauhidi ya shiga, domin shine umarni wanda yake na farko kadaita Allah a cikin ibada. Shine yace allazina yufuna bi ahdillahi, masu hankali su ne waɗanda suke cikawa game da alkawalin Allah. Sai yace wala yanquduna al-misaq, kuma ba sa warware alkawalin da ke tsakaninsu da ubangijinsu, haka nan kuma ba sa warware alkawalin da yake tsakaninsu da bayinshi, kamar yadda can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yace wa bi ahdillahi awfu, game da alkawalin Allah ku cika duk abin da kuka dauka kuka dauna alkawali tsakaninku da ubangijinku, to ku yi kokari ku cika. To dan haka anan lafazin wala yanquduna al-misaq wato jumla ce wadda take ta'kidiyya akan yufuna bi ahdillahi. Idan aka ce wani mai cika alkawali ne, menene zaka fahimta a farko? Ai baya warware alkawali. To dan Allah ya karfafa mana sifar ta su, sai yace wala yanquduna al-misaq, kuma ba sa warware alkawalin da suka yi tsakaninsu da ubangijinsu. An gane ko tauhidi tsantsa kuma bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa. Sannan sai yace wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, sifa ta biyu ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda suke sadar da abinda ubangiji ta'ala ya yi umarnin a sadar. Malamai suka ce shine imani da manzannin Allah gaba daya, ba sa bambanta tsakanin manzannin Allah su yi imani da wasu su kafirce ma wasu, haka ne imani da littattafan ubangiji subhanahu wata'ala gaba daya, ba sa bambanta tsakanin wasu littafi su yi imani da wasu su kafirce ma wasu, kamar yanda yahudu suka yi imani da attaura suka kafirce ma injila da alqur'ani, kamar yanda ƴan mushaw suka yi imani da attaura da injila amma sai suka kafirce ma alqur'ani, amma mu'minai mu sai muka yi imani da attaura da injila da zabura da duk wasu littattafai wanda Allah ya saukar ma annabawa, da wanda ya bamu labari da wanda bai bamu labari, har aka zo akan gagaraba daukin littafi alqur'ani gaba daya mun yi imani da su. Kamar yanda ubangiji ta'ala ya tabbatar da kafircin masu bambanta tsakankanin manzanninsa su yi imani da wasu su kafirce ma wasu, ko su rabe tsakanin littattafan da ubangiji ta'ala ya saukar su yi imani da wasu su kafirce ma wasu, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dihi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Sai yace walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu azizan hakima. To dan haka anan shine malamai suka ce ma'anar wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, su ne dai waɗanda suke sadar da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a sadar, kenan mu yi imani da manzannin Allah gaba ɗayansu kada mu bambanta tsakaninsu. Haka nan duk littattafan da Allah ya saukar mu yi imani da cewa littattafai ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da su, an gane ko a dunkule, amma ba waɗanda suka samu canji ba, wanda an canza an ƙara wasu abubuwa an rage wasu abubuwa. To a jumulci dai mun san at-taura littafin Allah ne wanda ya saukar ma annabi Musa, haka ne injila mun yi imani da littafi ne na Allah wanda ya saukar ma annabi Isa. Amma wadda take hannunsu a yau waɗanda suka canza abinda muka samu yayi daidai da alqur'ani mun yi imani da shi, amma duk abinda ya saba wannan bamu yi, abinda suka canza wannan bamu yarda da cewa daga wajen Allah yake, a kirkira ne wanda yake nasu. Amma a dunkule in dai injilar da Allah ya saukar ma annabi Isa, to wannan mun yi imani da ita. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, wato su ne kenan waɗanda suke sadar da abinda Ubangiji ta'ala ya yi umarnin a sadar, shi ne zumunta. An gane ko? Haka wasu malamai suka fassara zumunta ake nihi a nan, kamar yadda ita zumunta abu ce wadda take mai girma, Abu Darda Allah ya ƙara masa yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa dangane da abin da yake hakaitowa daga Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka. Ubangiji ta'ala yake cewa ana Allahu wa ana Rahman, yace ni ne Allah wanda na cancanta a kadaita ni a cikin ibada, ana Rahman yace kuma ni ne mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mumini ta hada kafiri. Sai yake cewa, an gane ko? Sai yake cewa wahiyar rahim, yace wannan abu ita ce zumunta. Ubangiji ta'ala yace shaqaqtu laha min ismi isman, na tsago mata suna na musamman daga cikin sunana, domin lafazin ar-rahim zumunta daga cikin suna ar-rahman ne, kamar yadda shi Ubangiji ta'ala ya faɗa. Sai ya ce faman wasalaha wasaltu, duk wanda ya sadar da zumunta Ubangiji ta'ala ya ce zan sadar da shi da jin kaina, waman qata'aha qata'tu, duk wanda ya yanke zumunta Ubangiji ta'ala ya ce zan yanke tsakanin shi da rahamata. Wannan hadisi wato Ibnu Abi Shayba shi ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Musannaf, wato haka nan Abdurrazzaq, haka nan Al-Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da wannan hadisi. Haka wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a hadisi sahihi yake cewa Ubangiji ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace lokacin da Allah ya halicci halittu ya gama halitta, zumunta sai ta tashi ta yi tsaye sai ta kama, wato shine mukengema al-arshi, sai take cewa ya Ubangiji na, wannan fa shine matsayi wanda yake na neman tsari da kai wato game da yanke, ya kamata duk mai hankali ya nemi tsari naka wato game da yanke. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma zumunta, shin yanzu ba za ki yadda ki amince cewa duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi da jin kaina, duk wanda ya yanke ki zan yanke shi daga jin kaina? Zumunta sai ta ce bala ya rabbi, ya Ubangiji na yarda da haka, na amince duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahamarka, duk wanda ya yanke ni ka yanke shi game da rahamarka. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa zalika laki, je ki an baki haka. Wannan fa lokacin da Allah ya gama halittar halittu, ita zumunta ta tashi ta yi tsaye ta nemi menene haƙƙinta. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa gaya an bata cewa duk wanda ya sadar da ita to sakamakon da zai biyo baya Ubangiji ta'ala zai sadar da shi da rahamarsa, duk wanda ya yanke zumunta kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai yanke shi tsakanin shi da rahamarsa. Don haka kasancewar ita zumunta abu ce wadda take mai girma, kuma sababi ce ta samun albarka a rayuwa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima, duk mutumin da yake so a yalwata masa arzikinsa, arziki ya yawaita, sannan kuma a jinkirta masa game da kwanukan rayuwa, rayuwa ta tsawaita, manzon Allah yake cewa ya sadar da zumunta. kaga ita sadar da zumunta abu na farko sababi ne na samun yalwar arziki, abu na biyu kuma sababi ne wanda yake na samun tsawon kwana. Abinda ake nihi da tsawon kwana shine samun albarka ta rayuwa. Yanke zumunta wannan kuma Allah baya bari cewa sai an je kiyama. Tun daga duniya mutumin da yake zumunta Allah yake fara nuna masa kuskurensa, kamar yanda hadisi yana cikin Sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjila Allah li sahibihi al-uqubata fi dunya ma ama yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Manzo Allah yace babu wani zunubi wanda yake mafi kamaci Ubangiji ta'ala ya gaggauta ma mai laifin uquba tun a nan duniya, wato tare da kuma abinda aka tanada masa na azaba a gobe kiyama. Manzo Allah yace sama da yanke zumunta da zalunci. Shi azzalimi da wanda ya yanke zumunta tun daga duniya Allah yake fara dandana masa kafin a waye gari kiyama. Azabar duniya daban kuma ta lahira daban wanda Allah ya tanada masa. Don haka shi ko in aka ce yanke zumunta, in aka ce zumunta duk wanda ke akwai wata alaka ta jini tsakaninka da shi, to wannan akwai zumunta tsakaninka da shi. Shi kuma sadar da zumunta shine kasancewar ziyara, sannan kuma da bibiyar ƴan uwa da duk abin da Allah ya hure maka bakin gulgudu wanda yake na kyauta ko mun kankantarta, wannan shine ake kira da sadar da zumunta. Idan aka ce yanke zumunta ya kasance mutum ba shi ba danginsa, ya zamanto ba ka kula da su ba kai ba su, kenan ka kaɗi gabanka sun kaɗi gabansu, to me haka inda ya halitta haka kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba. Duk wanda yake yanke zumunta inda ya halitta yanke zumunta kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba. Idan ko ya tabbata yanke zumunta laifi ne amma sai yanke, to wannan ba zai shiga aljanna a karon farko sai an azabtar da shi gulgudan laifinsa, kamar yanda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadkhulu al-jannata qati, mi yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. In ya halitta haka kenan kwata-kwata ba zai shiga ba. In ya san laifi ne ya ci gaba da yi ya mutu bai tuba ba, to wannan Allah zai azabtar da shi gulgudan laifinsa a karshe. Idan akwai imani tare da shi ko mun kankanta za a kai shi aljanna. Don haka kuma abinda muke so mu gane, sadar da zumunta bai zamanto ba kai kayi ai maka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysal wasilu bil mukafi, mai sadar da zumunta ba wanda an gane ko ki sakauta, wannan ba shi bane ake nihi da sadar da zumunta. Dan an zo maka kace kai ma bari kaje, shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walakinnal wasila allazi idza qati'at rahimuhu wasalaha, yace sani dai mai sadar da zumunta shine wanda in an yanke zumunta tsakanin shi da dangin shi, to shi sai ya ci gaba da sadarwa. In ma su sun yanke zumunta ba sa zawa, to kai ka ci gaba da zuwa dan abinda Allah ya hore kai ringa ba su, to wannan shine sadar da zumunta. Amma ba dan an zo maka ba kai ma ka ce kaje, za Allah ya ce wannan ba sadar da zumunta bace. To dan haka shine kenan, anan kuma kowanne zai iya zama. Shine sai ya ce wa yakhshawna rabbahum, sifarsu ta uku manzo Allah ya ce Ubangiji ta'ala ya ce wa yakhshawna rabbahum, wato suna tsoron Ubangiji, suna kaskantar da kai ga Ubangijin su, wa yakhafuna su alhisab, sannan kuma suna tsoron wato mummunan hisabi, shine hisabi na ranar alkiyama. Wato sifa ta uku sai yace wa yakhshawna rabbahum, suna tsoron Ubangijinsu kenan a bayyane da uye, wa yakhafuna su alhisab, sifa ta hudu sai yace kuma suna tsoron mummunan hisabi, shine hisabi na ranar alkiyama. Domin babu bincike wanda yake mafi muni sama da bincike wanda yake na ranar alkiyama. Idan aka ce bincike na ranar alkiyama mummuna shine wanda za a bi aikin bawa ɗaya bayan ɗaya, wanda ku duk wanda aka masa wannan bincike ainin alkiyama ba wanda zai sha, ba wanda zai kai labari. Dan haka su mu'minai Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu jin kai cewa idan sun zo da wasu ayyuka to sauran ayyukan su ma ba maganar abincika, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya musu rangwame. Amma duk wanda aka masa bincike kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man nukisha halaka, duk wanda aka masa bincike a yinin alkiyama aka bi ayyukansa ɗaya bayan ɗaya to ya halaka, ba wanda zai kai labari. Sannan sai ya ce wallazina sabaru tiba'a wajhi rabbi, su ne waɗanda suka ɗau haƙuri don ganin girman fuskar Ubangijinsu. Haƙuri a nan sun ɗauka ta fuska uku, kamar yadda dama ɗaukan haƙuri nau'i uku ne. Akwai ɗaukan haƙuri a kan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya na duk abin da ya dora maka na dokoki na yi kana yi. Sannan ɗaukan haƙuri na biyu shine ɗaukan haƙuri game da daina saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na uku shine ɗaukan haƙuri a kan musibu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jarrabawa. Yanzu misali ayyukan da Allah ya wajabta mana, ba yanda za a yi ka bada su kamar yanda ake bukata sai ka dau haƙuri, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wasta'inu bisawri wassala wa inna hala kabiratun illa alal khashiin. Haka nan daina saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mutum ya daura zuciyarsa dangane da duk abin da take shahawa, wannan sai mutum ya dau haƙuri. Sannan haka abin da Allah yake jarraba bayi na musibu, dole sai ka danne zuciyarka ka dau haƙuri. To shine anan yace wallazina sabaru tiba'a wajhi rabbihim, kenan sifa ta biyar, su ne waɗanda suka dau haƙuri don ganin girman fuskar Ubangijinsu. Wa aqamus salata, sifa ta shidda, kuma suka tsaida sallah a lokacinta kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta. Wa anfaqu mimma razaqnakum, sifa ta bakwai, Ubangiji ta'ala sai ya ce wa anfaqu mimma razaqnakum, suka ciyar daga cikin abin da muka azurta su, kenan shine ciyarwa wadda take ta wajibi da ta neman lada. Sirran, wato hali wanda yake na buye wa alaniyatan da bayyane. Sannan sifa ta takwas sai ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, kuma su ne waɗanda suke ije mummunan aiki da kyakkyawa, ma'ana in sun saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai tsaye za su yi kokarin biyo baya da aiki wanda yake na ƙwarai. Aiki na ƙwarai a farko ga wanda ya saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine tuba. An gane ko? Kamar yanda yake cewa innal hasanati yudhhibuna sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka wato suna gusar da miyagun ayyuka. To wannan sifa ce ta mu'mine, kamar yanda Allah ya umarce mu da haka, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, shine anan sai ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suna ije mummunan aiki da wanda yake kyakkyawa. Ula'ika, waɗanda suka tarar da waɗannan sifofi, Ubangiji ta'ala ya ce da hum uqubad dar, su suke da wato karshen gida wanda yake kyakkyawa, ita ce aljanna. An gane ku? Karshen gida Ubangiji ta'ala ya ce nasu ne. Me ake nihi da uqubad dar? Sai ya ce jannatu adini, Ubangiji ta'ala ya ce aljannar zama yadkhulunaha, ita ce za su shiga a ranar kiyama. Wa man salaha, da duk wanda ya inganta wato a shigar da shi, min aba'ihim, wato daga mahaifansu, wa azwajihim, da matekunsu, wa zurriyatihim, wato da zuri'arsu kenan, ƴaƴansu da jikoki. Wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karamci, kasancewar bawa idan an shigar da shi aljanna. To duk waɗanda suka cancanta a shigar da su, idan an shigar da su, in kuna da bambanci a wajen matsayi, kamar misali daman ita aljanna darajat ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, kuma aljanna daraja dari ce, kowace daraja ɗaya tsakanin ta farko da ta biyu, manzon Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa. To sai ya zamanto misali ɗani yana daraja ta goma, mahaifansa suna daraja ta farko, kaga shi ba za a sauko shi ba ƙasa, idan aka sauko shi ƙasa an tauye masa haƙƙin shi. Amma karamci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ɗaukaka mahaifan, sai ya haɗa su da daraja wadda take ta ɗansu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka yi imani sannan zuri'arsu suka bi bayansu akan yin imani da Allah da manzansa, Ubangiji ta'ala ya ce bi imani alhaqana bihim zurriyatahu, wato a sanadiyar imanin da suka yi Ubangiji ta'ala ya ce muka rizkar musu da zuriyarsu. Kenan in mahaifi yake daraja ƙasa ɗa yana kululuwa, sai a ɗau mahaifi a kai shi matsayin dan shi. In ɗa yake ƙasa mahaifi a sama, sai a ɗauki ɗan a haɗa shi da mahaifinsa. Don haka ya ce wa man salaha, da duk wanda ya inganta kenan ya shiga aljanna. Min aba'ihim, na mahaifansu, wa azwajihim, da matansu, wa zurriyatihim, wato da ƴaƴansu. Ubangiji ta'ala ya ce duka za mu tarar da su. Wal mala'ikatu, mala'ikun Allah, ya dukuluna alaihim min kulli bab, wato suna shigowa wajensu ta kowace kofa. Salamun alaikum, mala'ikun Allah suna cewa amincin Allah ya tabbata a kanku, bima sabartu, a sababin haƙurin da kuka ɗauka a rayuwarku ta duniya. Kun ɗau haƙuri a kan yi ma Ubangijinku biyayya, kun ɗau haƙuri game da saba masa, kuma kun ɗau haƙuri a kan musibin da ya ƙaddara muku. Fa ni'ima uqubaddar, don haka muna muku barka, madalla da ƙarshen gida wanda yake kyakkyawa, wanda kuka dace da shi, shi ne aljanna. Nan kenan kasancewar waɗanda suka tattara waɗannan sifofi da Allah ya zano to su ne suke da dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Kaga kamar yanda muka zano sifofin, a farko akwai gasgata alkur'ani da yin aiki da abin da yake cikinsa. Duk wanda ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne mai hankali. Sifa ta biyu, bayan mutum ya yi imani da alkur'ani, yana bin dokokin da yake cikinsa. Sifa ta biyu, cika alkawari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sifa ta uku, sadar da abin da Allah ya umarni a sadar, in ma zumunta ko kuma imani da manzanninsa gaba ɗaya, ko imani da littattafansa gaba ɗaya. Sifa ta hudu, an gane ko ta hudu ko ta biyar? Ta hudu, wato shine tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake cewa allazina yakhshawna, kamar yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Me ake nihi da tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala a fake? Shine da yanda kake a gaban idanun mutane, da yanda kake a fake ya zamanto duk daya. An gane ko ittaqillaha haitsu ma kunta. Sannan sifa ta biyar, wato shine kenan tsoron mummunan hisabi na yinin alkiyama. Ya zamanto mutum ya ringa tsoron abin da zai zo nan gaba, shine kenan yinin alkiyama. Sannan sifa ta shida shine daukan hakuri dan ganin girman fuskar Ubangiji. Sannan sifa ta bakwai shine wato tsaye da sallah. Sifa ta takwas shine wato ciyar da abin da Allah ya azurta ka, in ma ciyarwa wadda take ta wajibi ko kuma ta neman lada. Sifa ta tara wato shine ije mummunan aiki da kyakkyawa. Idan mutum ya mugunta maka, to kai ka kyautata masa. Idan ka saba ma Allah, to kai kokari ka biyo baya da aiki wanda yake mai kyau. Wannan sifofi kenan guda tara su ne Ubangiji ta'ala ya ce duk waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi su suke da ƙarshen gida wanda yake kyakkyawa, ita ce aljanna. Wanda kuma in an shiga da uwaye da mata da ƴaƴa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala in dai sun cancanta a shiga aljanna, to zai haɗe ma mutum gaba ɗaya saboda karamci. Sannan kuma sai ya ce mala'ikun Allah za su ringa shigowa wajensu ta kowace ƙofa, suna cewa salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata a kanku. Sallama ce mala'iku za su ringa ma mu'minai a gidan aljanna. Ko kuma salamun alaikum, mala'ikun Allah suna ba su labari, wanda labarin albashir ne, cewa kun kubuta game da dukkan wani kunci da duk wani kangi tunda kun riga kun shiga aljanna. Fa ni'ma uqubaddar, wato madalla da ƙarshen gida kyakkyawa, ita ce aljanna. Sannan kishiyarsu, sai Ubangiji ta'ala ya ce wallazina yanquduna ahadallahi, waɗanda suke warware alkawalin Allah, min ba'di misaqihi, bayan kulla wannan alkawali. An gane ku, mun dawo alkawalin zamu kadaita shi a cikin ibada. Warware alkawalin Allah shine ka sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa. Na daga cikin warware alkawalin Allah, ka dawo alkawalin zaka bi dokokinsa sau da kafa, ka saba. An gane ku, saba waɗannan alkawali, dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mutum ya juya musu baya, wannan warware alkawali. Sannan sai ya ce wa yaqauna ma amara Allahu bihi an yusal, sannan suna yanke abinda Ubangiji ta'ala ya yi umarnin a sadar, in ma zumunta ko kuma bambanta tsakanin manzanninsa ko kuma littattafan da ya saukar. Wa yufsiduna fil ardi, sannan kuma suna tafiya game da yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika waɗannan waɗanda aka siffanta da waɗannan sifofi warware alƙawalin Allah yanke zumunta ya daɓanna abin ƙasa sai ce lahumul la'ana waɗannan su suka cancanci tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan duniya da makoma lahira walahum su'uddar Ubangiji ta'ala ya ce kuma sun cancanci mummunan gida ita ce wuta an gane ku wannan kenan kwadaitarwa da tsawatarwa bayan Allah ya nuna mana sifofin bayi nagari waɗanda suka cancanci aljanna wannan kwadaitarwa ce Allah yake mana domin mu yi kokarin aiki irin nasu mu ma mu dace da aljanna sannan kuma Allah sai yake tsawatar da mu game da waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi cewa makomar su ita ce wuta sai yace Allahu yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Ubangiji ta'ala shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ya ƙadir kuma shi yake kuntata arziki ga wanda ya ga dama don haka idan ka ga arziki ya yawaita a wajenka kar ka fahimci cewa ƙarfinka ne ko dubararka da wayonka a'a nihili na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa ya ƙadir kuma shi yake kuntatawa karka ga cewa rashin wayanka ne kajima kana yi har yanzu dai baka tara arziki ba an gane ko wannan nihi ne na Ubangiji subhanahu wataala sai yace wa farihu bil hayati dunya kafirai wato suna farin ciki da rayuwar duniya shine farin ciki wanda yake na jiji da kai an gane ko suna takama da nuna jiji da kai wato dangane da rayuwar duniya wannan yana nuna mana mutun ya ringa farin ciki yana ji da kai game da rayuwar duniya wannan haramu ne saboda anan wato fallasa ce Ubangiji subhanahu wataala yake musu kamar yadda ya gabata a farkon suratu Yunus Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa kuma annubiha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun nar an gane ku Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu sannan kuma suka yarda da rayuwa ta duniya suka nutsu da ita kenan suke jin dadi suna jiji da kai cewa sun samu duniya Ubangiji ta'ala yace waɗannan sune waɗanda game da ayoyin mu marauƙana ne sai yace ulaika ma'awahumun nar jazaan bima kanu yaksubu waɗannan sune wanda makomar su a ranar kiyama ita ce wuta dan sakamako game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwar su na duniya na miyagun ayyuka kinan don haka anan yace wa farihu bil hayati dunya sun yi farin ciki wanda yake na jiji da kai game da rayuwar duniya sai yace wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya gaba ɗayan ta inda za a dangana zuwa ta lahira Ubangiji ta'ala yace bata zaman to bace wani dan jin dadi ne wanda yake kankanne anan abinda ake niyya al akhira aljanna kinan wa mal hayatu dunya rayuwa ta duniya jin dadin ta kenan in ka dangana da rayuwa ta lahira ita ce aljanna bata zaman to ba illa mata face wani dan amfani ne wanda yake takaitacci ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ita duniya duk jin dadin da yake cikin ta idan aka dangana zuwa jin dadi na lahira aljanna da Allah ya tanada ma bayin sa Manzo Allah ya ce bai zamanto ba sai dai kamar misalin ɗayan ku da zai dau allura ya tsoma a teku abinda wannan allura ta dauku shine jin dadi na duniya wannan teku gaba ɗaya shine jin dadi na lahira ita ce aljanna don haka anan Ubangiji ta'ala ya ce wa mar hayatu dunya fil akhirah rayuwa ta duniya bata zamanto ba in an dangana ga rayuwa wadda take ta lahira illa mata face wani dan jin dadi ne wanda yake dan kadan in ma ya kare ya barka ko kuma ka mutuka bar shi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك